Yes, sir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 20 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Zahra, wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Gaza da ke kudancin kasar ya kashe akalla mutane 9, 6 daga cikin su kananan yara ne. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jinkai ga farar hular da ke fama da yunwa a Gaza. Wata gagarumar fashewa a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron kasar, rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin masu sayar da kayan masarufi ta yi dirar mikiya a kan kasuwanni don daidaita farashi. Sannan masana da ƙwararru sun yi kira ga ƙungiyar ECOWAS tare da buƙatar ta sake tsari da sauye-sauye da za su yi daidai da manufofin ƙasashen membobinta. Baya ga haka kuma za ku ji cewar rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta maka 'yan awaren Yarabawa a gaban kotu bayan da suka kai hari a sakatariyar gwamnatin jihar. Sai a biyo mu a cikin shirin don jin ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Asabar, yau ba muna tafe da shirin A Dawo Lafiya tare da Baba Yakubu Makiri. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Gaza da ke kudancin kasar ya kashe akalla mutane 9, 6 daga cikin su yara ne, a cewar hukumomin asibitin yankin a yau Asabar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kusan watanni 7 a jere a yankin na Falastinawa wanda ta yi wa ƙawanya. Yakin da Isra'ila ke yi da kungiyar mayakan Hamas ya haddasa fargaba a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikice-rikice. Harin da aka kai da yammacin jiya Juma'a ya shafi wani gini da ke yammacin yankin Tel Sultan a birnin Rafa, a cewar jami'an tsaron farin kaya na Gaza. An kai gawarwakin yaran 6 da mata 2 da namiji 1 zuwa asibitin Abu Yusuf Al-Najjar da ke Rafa, kamar yadda bayanan asibitin suka nuna. A asibitin, 'yan uwan mamatan sun yi ta kuka tare da rungumar gawarwakin yaran da aka nannade a farin kyalle, yayin da wasu suka yi ta jajanta musu. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jinkai ga farar hular da ke fama da yunwa a Gaza, da zarar sojojin Amurka sun kammala aikin gina wata karamar gada a gabar teku don kwaso kayan agaji daga jiragen ruwa, a cewar jami'an Amurka a jiya Juma'a. Shigar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya batun na iya taimakawa wajen warware ɗaya daga cikin manyan matsalolin da shirin na Amurka ke fuskanta, wato rashin kwarin gwiwar kungiyoyin agaji wajen kula da rarraba abinci da sauran kayayyakin da ake matukar bukata da ke ƙasa a Gaza. Wani harin da sojojin Isra'ila suka kai a ranar 1 ga watan Afrilun nan, wanda ya kashe ma'aikatan agaji 7 na hukumar abinci ta ƙasa da ƙasa da ake kira World Kitchen, ya janyo wa Isra'ila suka sosai daga kasashen duniya saboda gazawarta wajen samar da tsaro ga ma'aikatan jinkai ko ba da damar kai isasshen agaji ta iyakokinta na ƙasa. Wata gagarumar fashewa da ta faru a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron ƙasar, rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya. Kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai, yayin da rundunar sojan ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaƙi a sararin samaniya a lokacin da harin ya auku. Wasu majiyoyin tsaro biyu a baya sun bayyana cewa wani hari ta sama ne ya haifar da fashewar, wanda ya yi sanadin mutuwar wani jami'in rundunar PMF ta Iraki tare da jakkata wasu su takwas a sansanin sojan Kalso mai tazarar kilomita 50 kudu da birnin Bagadaza. A cikin wata sanarwa da rundunar PMF ta fitar, ta ce babban jami'in da ke kula da ma'aikatan rundunar Abdulaziz Al-Muhammadawi ya ziyarci wurin tare da duba bayanan kwamitocin bincike da ke wurin a yanzu haka. Rundunar sojan Iraki ta ce wani kwamitin harkokin fasaha na duban musabbabin fashewar da kuma gobarar da ta tashi a sansanin, wadda ta ce ta faru da karfe 1 na safiyar yau Asabar a gogon yankin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Hukumar kare haƙƙin masu sayar da kayan masarufi ta shiga manyan shaguna da kasuwanni a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don tabbatar da daidaita farashin kayan masarufi. Wannan matakin ya biyo bayan yadda wasu 'yan kasuwa suka kirage farashin duk da saukar tsadar canjin dala. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya yana ɗauke da ƙarin bayani.
Kasuwanni a Najeriya kan ƙara farashi bisa tashin dala don dogaro da cewa da dala ake shigo da muhimman kayan masarufi. Amma ba a fai samun rangwame don naira ta samu ta goma shi ba.
Sunan Aisha Asiya, suna gaya mun wa dawai saboda dala ya hawo sai sa sun ƙara kuɗi kaya, amma yanzu mun ji labari dala ya sauka, amma har yau ba su sauka da kuɗin kayan ba.
To, sunana Abubakar Galajima, tsakaninmu da 'yan kasuwa ya nuna mun kasa kyautata wa junanmu. Komai dama ana ɗaurawa ne a kan dala, cewa dala tana hawa yau.
Mukaddashin shugaban hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya da bunƙasa gasa tsakanin 'yan kasuwa Adamu Abdullahi ya ce rashin bin doka ya ta'azzara tsakanin wasu 'yan kasuwa masu cin ƙazamar riba.
Akwai tsada da yawa muke da su da tabbatarwa akan cewa duk hanyar za mu bi mun bi don mu kare haƙƙin jama'a a ƙasar nan. Da 'yan kasuwa mu gaskiya akwai abubuwa da yawa da suke wanda yake ba sa kyautawa, wanda ya kamata su dinga nema wa jama'a sauki, amma sai su dinga hassasawa suna ƙara kuɗi fiye da kima.
Adamu Abdullahi ya ce sun rufe wani shago a unguwar Rusetu don gano suna sayar wa mutane gurɓatacciyar shinkafa.
Takarar abin da muka samu suna yi a kowane kamfani tun 2018 suka daina aiki, to amma sai ga suna sayar shinkafa da wannan kamfanin ya kamata ce su ne suke yi. To, cikin biyun ɗaya ko suna samu abubuwan su ne suna amfani da su sa shinkafa ta gida su rinka fiyarwa kan cewa ta wannan kamfanin ne na kamfani ya yi suna, ko kuma tun daga 2018 zuwa yanzu kan suke ajiye da shinkafar. Allahu ya alamu muka janye duk wannan buhunan shinkafa da muka samu a wannan shagon su 97 muka dawo da su wurinmu don mu zo mu tabbatar bai kamata ana sayar da shinkafa a kasuwa ba.
Shugaban 'yan kasuwa na Arewa reshen Abuja Alhaji Adamu Hassan ya ce za su tabbatar da bin doka da jan kunnen 'yan kasuwa masu zarmewa, amma ya ce ba za a samu nasara ba sai an zauna da 'yan kasuwar.
Wata dai da suka wuce sun je sun rufe plaza na Sahasto a Wusetu sun shigo. So, wannan abin ba zai kai mu ga nasara ba, su yi kokari su nemi shugabannin 'yan kasuwa manya-manya da kanana a zauna da su, musamman mu da muke kungiya ta Umbrella Association irin wannan a zauna da mu a duba ina ne mafita. Konsuma su shigo kasuwa suna neman su karye farashi da karfi da tuwo. Muna cikin demokradiyya ne, lokacin sojoji an shigo kasuwanni aka yi gwanjo, wasu da suka karye a wancan lokacin har yau ba su shiga hayyacinsu ba, wasu ma sun mutu sun bar duniya.
A kwanakin baya hukumar kare haƙƙin ta rufe wani sashe na babbar kasuwar Sahad a Abuja bayan samun farashin da na'ura ke caji ya sha bamban da wanda ke rubuce a jikin kayan. Hukumar ta yi alwashin faɗaɗa samami a dukkanin biranen Najeriya don samar da maslaha. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaishe da Nasiru Adamu El-Hikaya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya kuma sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa, wato Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Mutumin da ya bankawa kansa wuta a wajen kotun da ake shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya mutu a cewar 'yan sanda. Rundunar 'yan sandan birnin New York ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AP da safiyar yau Asabar cewa jami'an wani asibitin yankin ne suka ayyana cewa mutumin ya mutu. Mutumin ya je wurin shakatawar Collect Pond Park da misalin karfe 1:30 na rana a jiya Juma'a, inda ya fito da wasu takardu da ke goyon bayan wasu batutuwan makirci, ya watsa su ko'ina, sannan ya cinnawa kansa wuta, a cewar jami'ai da waɗanda suka shaida lamarin. Akwai jami'an 'yan sanda da yawa a kusa a lokacin da lamarin ya faru. Wasu jami'ai da jama'ar da ke wurin sun garzaya wurin mutumin domin su taimake shi. An dai kai shi asibiti a cikin mawuyacin hali. Mutumin wanda 'yan sanda suka ce daga Florida ya je New York a cikin 'yan kwanakin da suka wuce bai kutsa ta shingayen tsaron da ke wurin shakatawar ba. Fiye da mutane 2,500 ne aka kashe ko kuma suka jakkata sakamakon tashin hankalin kungiyoyin miyagu a Haiti daga watan Janairu zuwa Maris. Adadin da ya ƙaru da kashi 53 cikin 100 idan aka kwatanta da na watanni uku a ƙarshen shekarar 2023, a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya haɗin gwiwa da Haiti da ake kira BINUH a takaici a jiya Juma'a. Akalla mutane 590 ne aka kashe a yayin samaman 'yan sanda, a cewar hukumar ta BINUH a cikin wani rahoto. Da yawa daga cikinsu ba su da alaka da tashin hankalin kungiyoyin bata gari, kuma kungiyoyin sa kai sun kashe akalla mutane 141. Galiban tashin hankalin ya faru ne a Port-au-Prince, babban birnin kasar, yayin da aka yi garkuwa da akalla mutane 438 a fadin wasu yankunan birnin biyu. Yankin La Salaine da ke kusa da tashar jiragen ruwa da Cité Soleil a babban birnin kasar su suka fi fuskantar manyan hare-hare. Rahoton ya kuma gano cewa mambobin kungiyar suna ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe a unguwannin da ke faɗa da juna da kuma gidajen yari da sansanonin 'yan gudun hijira.
Maryam Dauda ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma babin rahotannin namu. Masana da ƙwararru sun yi kira tare da nazarin cewa kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, tana buƙatar ta sake tsare-tsare da sauye-sauyen da za su daidaita manufofin ƙasashen membobinta. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan nazarin na zuwa ne bayan gaza kataɓis wajen ɗaukar mataki akan sojojin da suka yi juyin mulki a wasu ƙasashe mambobin ECOWAS. An daɗe ana ɗaukar ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO a matsayin ƙungiyar da ta fi ci gaba a Afirka, sai dai abin yanzu ba haka yake ba sakamakon juye-juyen mulki da sojoji suka yi a ƙasashe daban-daban na yankin. Ya nunar da cewa ƙungiyar ba ta da hurumi ko ƙarfi wajen magance matsaloli yankin. Masana dai irin su Abdulrahman Dukko sun bayyana cewa ya zama wajibi idan kungiyar tana son samun galaba ta nuna kishin Afirka da kuma samar da wasu sauye-sauye da za su yi daidai da manufofin kasashen yankin, ta haka ne kawai za ta iya samun amannar kasashen yankin.
Dangance da irin kasa wadda ta yi kuma da hatsari wanda take cikin shi na wacewa gaba daya, yana nuna cewa lallai sauye-sauye ya zama mata dole, saboda ta samu ta tsaya da ta samu kuma goyon bayan kasashe wanda ke cikin wannan kungiyar gaba daya. Duka kasashe yau masu yunkuri ba wani abu ne suke nema ba, incin kansu ne suke nema da kuma dama wadda ya kamata a ba su saboda su samu su gina kasashensu. Inda an kaga ECOWAS ita da kanta ke dokowa ta dauki wani kuduri na cewa za ta kama kasashe yaki kamar Niger, sannan aikin da ya kamata ta yi ita ba shi take yi ba, wani aiki take yi.
Masanan na ganin sabon shugaban kasar Senegal na da kusancin ra'ayi da kasashen Niger, Mali da kuma Burkina Faso, kuma fahimtar sa da gwamnatocin kasashen uku ka iya sa shi neman sauye-sauye a kungiyar ECOWAS ko CEDEAO, a cewar Usman Dumbiya, wani manazarcin siyasar ƙasa da ƙasa a ƙasar Mali. Yace ya zama wajibi a samar da wasu sabbin sauye-sauye a cikin kungiyar ECOWAS domin sake dawo da ƙasashen Mali, Burkina Faso da kuma Niger cikin kungiyar, tare da sake tunani na yin gaba da gaba da ƙasashen yamma, ta yadda kungiyar za ta samu martaba da daraja a idanun duniya da ma faɗa a ji, kuma hakan na iya yiwuwa. Jinkiri da sakaci na kin hoɓɓasa daga ɓangaren kungiyar ECOWAS kin wajen ciyar da yankin yammacin Afirka gaba na daga cikin dalilan zubewar martabarta, don haka ne masanan ke ganin akwai buƙatar a sake lalawa a yi nazari akan abubuwa da yawa.
Bakona tashi ta zama kamar kungiyar siyasa wadda ake aiki da ita musamman saboda a tilasta ma kasashe kamar su yi abinda bai kamata ba abinda bai dace ba da siyasar kasashen su. Kungiyar CDAO za ta mata yau in ma sauye-sauye za a yi ta ɗauko sabuwar tahiya inda za ta tsayawa ta gani kamar mulkin demokrasiya da ake yi kasashen mu ana yin shi cikin gaskiya ba tare da cuta ba.
Ana dai ganin tsakanin kasashen kungiyar yammacin Afirka wasu na tufka wasu kuma na warwarewa. Masanan na ganin da ba dan haka ba da tuni kungiyar ta samar da mafita akan makomar kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. Hamidu Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud. To a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta maka 'yan awaren Yaraba guda 29 a gaban kotu waɗanda aka kama bayan da suka kai hari a sakatariyar gwamnatin jihar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Daga Ibadan, Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Yan awarin da ke fafatukar kafa kasar Yarbawa zalla dai an gabatar da su ne a gaban mai shari'a Madam Olabisi Ogunkanmi a kotun majistare da ke Ibadan. An zargi yan fafatukar da aikata laifuffuka guda bakwai ciki har da mallakar makamai ba bisa doka ba, yin kungiyar da ta saba wa doka, haddasa rashin zaman lafiya da dai sauransu. Dukkansu dai mai shari'a ta tura su gidan yari har sai ɗaya ga watan Agusta na wannan shekara da muke ciki. Farfesa Bello Muhammad Bada na jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya ya ce irin wannan kai hari siyasa ne.
Har yanzu duk siyasar ta sai an burkuci ruwa akan kamaki. Yanzu suna mulki suna sama suna ji ana cewa mutane arewa na cewa banda wanga lokaci gaba ba za su bada goyon baya ba. To su ko bari su nuna cewa su gaba ɗaya son su kai araba ƙasa. Dama da kaji ana magana duka araba ƙasa yan arewa na aka tsangama saboda fahimci manyan arewa suke kokarin cewa a zauna ƙasa guda a zauna lahiya. To in ka tuna kowancen karo da an kai June 12 ai ka san da aka ce ba a ba a biyo laba duk inda suke a cikin arewacin Najeriya kwashe kansu sun kai zuwa koma gida. Shi yasa kaga a lokacin da aka samu sai a yanzu an ka tsaya akan cewa ko kakana abin nan dai a maishe shi a kudu maso yamma kuma wannan abin na Abiola shi na Obasanjo ya amfana da shi domin kokarin a taushi gaba. To ko yanzu ita ta farajin ana cewa ba a goyon baba mai yarda ba to sai su ko to gaba dai kasan ma mu a bamu tamu jiha ta abin nan kasa ta Ududuwa to daga sai a fara zama teburin sulhu.
Farfesa me yasa suka fara fafutuka anan birnin Ibadan ko kuma anan kasar Yarbawa ba za su dan motsa ba zuwa kamar a ce arewacin Najeriya ko kudu maso kudancin Najeriya?
To ai kasa ita Ibadan wani irin muhimmanci gare ta in ana magana siyasa kasan ta Yarbawa gare ta sannan kuma wuri ne inda ya zamanta kasan gwamnan kai ne na wata jam'iyya ne ba jam'iyya dake mulkin kasa ba amma kuma duka suna da tunani iri guda na fata alheri ga mutanensu da kuma suna tausaya ma mutanensu kware da gaske ko ce irin jam'iyya kake. To shi yasa wannan muhimmanci na Ibadan gare su to kaji abin da ya sashi ai kosar da aka yi ya na kamar yadda Kaduna take da muhimmanci gare mu a siyasance to haka Ibadan take da muhimmanci gare su a siyasance.
To farfesa ina mahita ga irin waɗannan lamura?
Babban mahita gare su shine mulki na adalci wanda kowa kake komi kabilarka kuma komi addininka zaka ji cewa an yi maka adalci.
Waɗanda an ka kama dai sun hada da Adeyemi Peter dan shekaru 75 da haihuwa, Amos Ogundeji mai shekaru 45 da haihuwa, wata matashiya Ayanwale Rofia ya shekaru 25 da haihuwa da dai sauransu. Gwamnatin jihar Oyo dai ta sa an rushe gidan wani da ake zargin da daukar nauyin yan awaren mai suna Onitiri Abiola. Masu rajin kafa kasar ta Ududuwa dai sun taba kai hari gidan rediyon Amolodun a unguwar Maniya Ibadan a can baya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Kada a manta ana sauraron wannan shiri ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai duba wasu muhimman batutuwa ne daga Najeriya da kasar Ghana wanda ya kai ga hukumomin kare hatsin rana kasashen fitar da wasu sanarwa don jan kunnin mutane akan lamarin. A Najeriya kuwa batun yadda direbobin manyan motocin da kun kaya sukan dauki fasinja ne lamarin da yake a fili sabawa doka ne. Kan haka ne kuma a watan da ya gabata hukumar Road Safety ta Najeriya ta fitar da wata sanarwa kamar haka. Bisa ga la'akari da muhimmancin gargadi game da amfani da tireloli wurin jigilar mutane a saman kaya a cikin motocin. Shugaban hukumar Road Safety na ƙasa a Najeriya, Corp Marshal Dauda Ali Biyu, ya umarci kwamandojin sassa da su ƙarfafa aiwatar da doka da kuma yin gangami akan haka a faɗin ƙasar. Shugaban hukumar Road Safety ya bayyana hakan ne a wani lokaci da yake mayar da martani game da wani haɗarin mota da ya afku akan babbar hanyar Abuja zuwa Kaduna a ranar 18 ga watan Maris na wannan shekarar 2024. Hadarin da ya hada da wani tirela kira DAF ya auku ne sakamakon yawan gudu da daukar kaya fiye da kima da kuma gajiya na direba. Hakan ne kuma ya sa direban ya kauce daga hanyarsa ya fada wani rami a gefen hanya. Rahotanni sun ce hadarin ya faru ne da misalin karfe 10:30 na safe kuma ya shafi mutane 172 kuma dukkaninsu maza ne da suka girma. Abin takaici mutane 10 ne hadarin ya kashe yayin da aka kubutar da wasu 48 amma da raunuka a mataki daban-daban. Dangane da karuwan wannan mummunar dabi'ar amfani da hanya mara kyau, Corp Marshal Dauda Biyu ya umarci jami'an da su fara aiki nan take, lamarin da ya kai ga aikin sintiri tare da tsara cikakken ayyuka na kotun tafi da gidanka akan manyan hanyoyi masu muhimmanci a ƙasar. Ya zuwa lokacin gabatar da wannan sanarwa, tawagar ceto ta hukumar Road Safety ta tarayya ta kammala kwashe waɗanda suka jikata zuwa asibitoci na St. Anthony da Umar Musa ‘Yar Aduwa yayin da fasinjoji da haɗarin ya kashe aka ajiye su a ɗakin ajiyar gawa na asibitocin da aka ambata. Har yanzu jami'an na Road Safety na ci gaba da ƙoƙarin bin diddigin waɗanda suka jikata a asibitocin domin ganin an ba su kulawar da suka dace. Idan muka leƙa ƙasar Ghana kuwa, hukumar kiyaye hatsin ra ta ƙasar ce ta ba da muhimmanci ga masu gyaran tayar mota dangane da gudunmuwa da suke bayarwa wurin kiyaye hatsin ra a ƙasar. Ƙungiyar 'yan taya ko kuma vulcanizers ta Ghana AVG a takaice tare da haɗin gwiwar hukumar kiyaye hatsin ra ta ƙasa ta Road Safety sun gudanar da wani taron manema labarai domin yada dokokin kiyaye hatsin ra ta ƙasa ta shekarar 2022 a unguwar Tungar Malam a birnin Accra. An gudanar da hakan ne domin sanar da jama'a matakan da ake ɗauka na rage hatsarin motoci masu alaƙa da tayoyi a Ghana. Ƙungiyar ta 'yan taya a Ghana ta yi farin ciki game da sabon aikin gudanarwa na hukumar Road Safety, wani abu da suka daɗe suna ƙoƙarin ganin an aiwatar da shi tsawon shekaru 12 da suka gabata. Ƙungiyar ta AVG ta yi alƙawarin gudanar da shirye-shirye na yin aiki tare da hukumar bisa ga tsarin doka wacce ta ɗora wa hukumar Road Safety ta yi aiki tare da ƙungiyoyi da aka sani don yin rajista da ba da izini na ayyukan kare hanya ga masu fasahar gyaran taya ko vulcanizers ko kuma wasu masu aiki da fasaha. Daraktan dokoki, bincike da biyewa dokokin Kwami Kodwia Atuahini Esquire ya bayyana cewa al'amuran taya sun kasance damuwa ga hukumar Road Safety ta Ghana kuma sun fara rajistar masu aiki da fasaha kamar masu gyaran taya da sakawa taya iska daga watan Fabrairu na wannan shekara. Ya ce dole ne wanda ke aikin gyara ya sami kayan aiki da hukumar kula da ingancin kaya ta Ghana ta amince da ingancin shi tare da ba da izini. An dai shawarci jama'a da su nemi wuraren gyaran taya da hukumar Road Safety ta amince da su saboda matsalolin kula da tayan. To za mu ci gaba da bibiyan irin waɗannan labaran don amfanin masu sauraro da kuma neman rage yawan haɗarin ababen hawa a ƙasashenmu masu tasowa. To kafin dai mu dasa aya a wannan shiri, bari mu kawo muku muryoyin wasu 'yan Najeriya da suka bayyana jin daɗin su a daidai lokacin da kamfanin jiragen sama na Air Peace ya yi jigilan farko daga Najeriya zuwa London akan farashi mai rahusa, wanda ake ganin zai sa sauran kamfanonin jiragen sama na kasashen waje su ma su rika karɓan farashi mai sauki daga Najeriya zuwa kasashen su.
Sunana Hadiza Danu, ni ce CEO din kamfanin shirya tafiye-tafiye 712 Travels da ke Abuja, Nigeria. Gaskiya ba abin da zamu ce wa Air Peace sai dai godiya. Lalle muna alfahari da su, muna tunkawo da su. Sun yi abu da ya kamata, suka karyar da farashin zuwa Ingila daga Nigeria. Da zaki gani farashin na da tsada sosai, yana tafiya daga miliyan 3 zuwa miliyan 4 for economy. Yanzu kuma price din da zaka biya for business class kenan. So an sa wa mutane sauki, kuma za su kara ba student dalibai kenan 15% off daga kudin tickets din. So gaskiya sun samu mana sauki. Muna fatan wa'ensu jirage su ma su fara zuwa wa'ensu kasashen. Kinga in muna da carriers daga Nigeria sosai da suke zuwa wa'ensu kasashen, wa'annan international carriers za su daina exploiting din mu. Yanzu in kin duba, in ba tafiyan da ya kama dole-dole ba, mutane ba su cika wani tafiya ba. So wannan abin da Airfi suka yi ba karamin kyauta sa mana suka yi ba, ba karamin kokari suka yi ba da suka samu wa matafiya sauki.
A nasa bangare, kwararre a fannin sufurin jiragen sama kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum, Malam Baba Yusuf ya ce.
Wato maganar fara hada-hadan daukan matafiya daga Najeriya zuwa London da jirgin Airfi suka fara yan kwanakin suka wuce, da kuma tunanin kalubale da za su fuskanta daga bangaren ko gwamnatin Ingila ko kuma ma'aikatocin jiragen sama na Ingila din. Abin da nake gani shine gwamnatin Najeriya dole ita ma ta dau mataki na kokarin tallafawa kamfanin jiragen Air Peace, ganin cewa ba a ci zalunta ba, kuma ba a nemi a dakile yancin mu a matsayin mu na Najeriya da kuma yancin jirgin Air Peace game da yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da kasar Ingila. Akwai abin da muke kira bilateral air agreement, wanda yake yarjejeniya ne na haɗin kai da taimakawa juna na harkar hada-hadan jiragen sama.
A nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa, musamman Fiona wa Mai da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makili ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
Madalla da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a takaice.
To a takaice, wani hari ta sama da Isra'ila ta kai akan wani gida a birnin Gaza da ke kudancin ƙasar ya kashe akalla mutane 9, 6 daga cikin su yara ne, a cewar hukumomin asibitin yankin a yau Asabar. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare kusan watanni 7 a jere a yankin na Palestinawa, wanda ta yi wa ƙawanya. Yakin da Isra'ila ke yi da ƙungiyar mayakan Hamas ya haddasa fargaba a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikice-rikice. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince ta taimaka a kai kayan agajin jin ƙai ga farar hular da ke fama da yunwa a Gaza, da zarar sojojin Amurka sun kammala aikin gina wata ƙaramar gada a gabar teku don kwaso kayan agaji daga jiragen ruwa, a cewar jami'an Amurka a jiya Juma'a. Shigar hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya batun na iya taimakawa wajen warware ɗaya daga cikin manyan matsalolin da shirin na Amurka ke fuskanta, wato rashin kwarin gwiwar kungiyoyin agaji wajen kula da rarraba abinci da sauran kayayyakin da ake matukar bukata da ke ƙasa a Gaza. Wata gagarumar fashewa da ta faru a wani sansanin soja a Iraki da safiyar yau Asabar ta kashe wani jami'in rundunar tsaron ƙasar, rundunar da ta kunshi kungiyoyin da Iran ke marawa baya. Kwamandan rundunar ya ce hari ne aka kai, yayin da rundunar sojan ta ce tana kan gudanar da bincike kuma babu jiragen saman yaƙi a sararin samaniya a lokacin da harin ya auku.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakubu Makiri da ya bada umarni, da injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, sai anjiman ku.